Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdulce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba muke farin cikin jan daga mashirin namu na yau Talata 18 ga watan Satumba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da 100 a Najeriya zuwa yanzu a damunar bana. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China kimanin dala biliyan 200. Sannan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da tukwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa ta kauda yuwar kai ma 'yan tawayen Siriya farmaki.
Kanan labaran kenan. Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta shirya wani taron ƙarawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshora a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci bisa dalilin cewa
in ba kuɗi ba su sayan su ba sai a daban, in ba kuɗi ba a sayan bindiga, kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin sayan su akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan. Ai sai da ruwa kifi ke surviving, in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta dace su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi, za ka ga cewa aikin da ba su suka karewa ba su yayi.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin kungiyar Miyetti Allah na fadakar da membobinta kan bangar siyasa yayin da zabuka ke karatuwa a Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. Ambaliyar ruwa da akan yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Hotunan talabijin da aka nuna a jiya Litini sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana malala kan tituna. Wasu mazauna wuraren da abin ya yi tsanani sun tsere ba tare da ma sun tara kayayyakinsu na abinci ko sauran kadarori ba. Rahotanni na nuna cewa al'amarin ya fi muni a birnin Lokoja inda kogunan Benue da Niger suka haɗu. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da 350 a shekara ta 2012 baya ga lalata amfanin gona da sauran kadarori. Ƙwararru kan yanayi sun ɗora laifin ambaliyar shekara-shekara kan abin da suka kira rashin inganta madahun harkokin yau da kullum, ciki har da rashin lambatu da madatsun ruwa da kuma rashin kulawa da waɗanda aka gina. A halin da ake ciki kuma, yauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta sa yankin tsakiyar Atlantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin Amurka 6 ɗin nan da ake kira New England, bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin North Carolina da South Carolina. An yi ta aikawa da saƙon gargaɗi tun daga kudancin Virginia har zuwa Vernon da New Hampshire daga lokacin har zuwa yau ɗinnan Talata. Nau'ukan munanan guguwa sun lalata gine-gine da yammacin jiya Litini a yankunan Richmond na jihar Virginia, inda har akalla mutum guda ya mutu. Ana kuma aikawa da saƙonnin gargaɗi a sassan jihar Maryland, Pennsylvania da Delaware. Ana aibunta mutuwar mutane 32 kan wato guguwar nan ta Florence. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka a cigaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura da kashi 22 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018. A cewar kafar labarai ta Reuters, an tsami agogon lataroni na Apple da Fitbit da kuma wasu abubuwan kariya daga haɗari irin su hular kwano da kujeran zaunar da yara ƙanana a mota daga jerin abubuwan da harajin zai shafa wannan mataki da Amurka ta dauka na baya-bayan nan ka iya janyo ramuwar gayya daga China wadda tace za ta yi maraba da duk wata sabuwar tattaunawa da Amurka to amma ta kuma nuna cewa ba za ta ƙara shiga tattaunawa da Amurka ba muddin Amurka ta saka wannan harajin to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kauda yuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke Idlib a kasar Siriya. Za mu kauda matsalar jinkai wadda ka faru muddin aka dau matakin soji a cewar shugaba Erdogan bayan tattaunawar ta jiya Litini a yankin shakatawar nan na Sochi da ke gabar ruwa a Rasha. Shugabannin kasashen biyu sun amince su ware yankin da ba a harkokin soja ciki mai girman kilomita 20 murabba'i a cikin kasar Siriya. Shugaba Putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kauda barazana ga filin jirgin saman sojojin Rasha da ke Mimin wanda 'yan tawaye suka sha aunawa ciki har da amfani da jiragen sama mara matuka. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta zargi kasar Rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da kasa suka kakaba mu Koriya ta Arewa. Tana mai cewa Rasha na yin zagon kasa makokarin da Amurka ke yi na kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Haley ta ce hankalinta ya tashi game da wani rahoton kwararru masu zaman kansu. Da ke saka ido kan aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba din Amurka ta gabatar da makwararru hujjojin da ke tabbatar da cewa Rasha ta wato saba ma takunkumin to amma rahoton da aka gabatar ma mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bai hada da batun saba ma takunkumin ba da alamar Rasha ta yi barazana hana bayyana rahoton sai ko idan an amince a saka shaidar da ta nuna cewa ta saba ma takunkumin a cewar jakadiyar Amurkar ta kara da cewa abin takeici sai kwamitin na kwararru masu saka ido kan takunkumin ya amince da a yadda Rasha ke so a rahoton Haley ta ce Amurka ba ta da wani zaɓi illa ta hada buga abinda ta kira jirkitaccen rahoton.
Sau gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labaran duniya. Ta bari mu bude taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya inda kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta shirya wani taron karawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshura a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Babangida Jibril ya aika mana.
Taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga babban bankin tarayyar Najeriya da kuma hukumar sa-ido wajen hana safarar mugan kwari da kuma safarar makamai da kuma halatta kudaden haramu. Malam Idris Isa Buhari babban jami'i ne a babban bankin tarayyar Najeriya da ke sa-ido wajen hada-hadar kudade domin kaucewa amfani da kuɗin wajen safarar mugan kwayoyi ko kamai da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa.
In ka fahimta yanzu a Najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun kasar nan saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje idan gwamnati ko bankin babban banki na Najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan ƙarshen kasar nan ba kyau.
Saboda yawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna ƙasa da taimakawa masu hada-hadar kuɗaɗe ta hanyoyin da ba su dace ba wajen fitar da kuɗaɗe ko kuma ajiya. To kowane mataki shugabanni irin waɗannan bankuna ke ɗauka, na ganin hakan bai faru ba. Alhaji Bilyaminu Ino ya kasai babban jami'i ne da ke sa ido a hada-hadar kuɗaɗe a bankin JAIS.
Kasamu da yake ɗan kasuwa ne, wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karɓa ba, ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi wata hanya wanda ba daidai ba. Sai dai idan mun karɓi wannan kuɗi, to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda sako ko kuma a gaya wa kamar Central Bank of Nigeria ko kuma NFIU domin cewar a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo, so ga kuma me shi. So dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wannan al'amura.
Wannan dai ba shine karon farko ba da cibiyar da ke sa ido akan harkokin safarar kuɗaɗe na kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ke shirya irin waɗannan taruka a kasashe daban-daban da ke yammacin Afirka. To ko menene fatan kungiyar a wannan karon? Mr. Timothy Milaye na cibiyar ne da ake kira Giba na kungiyar ECOWAS.
Wanda suke abinda muke kira terrorism, su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa. In ba kuɗi ba su yi yansu ba su yi a daban, in ba kuɗi ba a yi sayan bindiga, kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin shi yansu akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan taron. Ainihin shi shine na wayar da kan waɗannan mutane su san aikin da za a yi, a ana so a samu kuɗin da suke aikin da shi. Ai sai da ruwa kifi ke surviving, in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta da ce su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samu kuɗi, za a ga cewa aikin da ba su suka kare ba su yi.
A sakon da ya aike wajen buɗe wannan taro dai, ministan shari'a kuma attorney general na Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya jaddada ƙudurin gwamnatin Najeriya na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karɓo kuɗaɗen da aka sace zuwa ƙasashen waje, tare kuma da hana amfani da irin waɗannan kuɗaɗe wajen safarin makamai ko kuma sayan muggan ƙwayoyi da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa a ciki da kuma wajen Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Madan labarin da fitar da hotunan namu a jihar Niger, inda kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ta kaddamar da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen wayar da kan matasa Fulani akan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma shiga bangar siyasa. Wakilinmu Mustafa Nasir Batsari na dauke da ƙarin bayani.
Da yake kaddamar da wannan shiri Amina, fadar gwamnatin jihar Niger, shugaban kungiyar ta Miyetti Allah a Nigeria Alhaji Muhammadu Kiruwa Hardan Zuru ya ce ya zama tilas su ɗauki wannan mataki musamman a daidai wannan lokaci na shiga hada-hadar siyasa a Najeriya, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Lokaci ne yanzu da bahillacin Najeriya ya kamata ya san meye ne ake nuhi da shi, meye ne ake fata da shi, meye ne ake so ayi unhwani da shi, meye ne ake so a tunzura shi. Saboda wasu abubuwa ana tunzura al'umma Fulani ne saboda shugaban ƙasar Najeriya yana bahillaci. To ba ma son a dauki abun da zai sa a maida ƴaƴanmu ƴan banga siyasa ana sayan ƙwayoyin naira 10 ana basu ana amfani da su.
Amma da to kuna da dan takarar da kuke goyen baya ko?
Ita magana dan takara Miyetti Allah ba jam'iyya ba kungiyar siyasa ba ce. Kungiya ce ta makiyaya, kungiya ce ta kare haƙƙin makiyayi, kuma kungiya ce mai biyayya ga gwamnati.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yaba da wannan mataki na fadakar da matasan Fulanin da kungiyar ta Miyetti Allah ta dauka. Alhaji Abdullahi Babai babban darakta ne mai kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger.
Na farko shine shi National President na Miyetti Allah Cattle Breeders of Nigeria, muna mashi godiya da har ya dauki Niger yace da ita ne zai flagging up na maganan campaign akan wayar ma matasa kai akan ba su miyagun ƙwayoyi su je suna waɗansu abubuwa wanda ba su kamata ba, a dalilin wani a baka 5,000 ka dawo gida da hannu guda. Ya dauki akan zabin Niger state da suka yi cewa ita ne za su yi flagging up da ita muna musu godiya mun gode kuma Allah ya saka musu da alkhairi
amma ana zargin ku shugabannin siyasar nan ku kuke jawo matasan nan kuna yin abin da bai dace
ba eh idan ka duba a jihar Niger yanzu zaka ga shi mai girma gwamnatin jihar Niger akwai lokacin ma da za a yi wani abu matasan su bi shi ba zai saurare su ba zai shiga cikin gida abin shi don baya son irin abubuwan da suke
a can gefe guda kuma shugaban kungiyar Tamiyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce sun fara fadakar da makiyayan muhimmancin tsarin kiwo irin na zamani da zai kawo ƙarshen al'adar zuwa kiwo ƙasa da ƙasa da Fulanin ke yi a halin yanzu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda yanzu mu agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba
saka mai wuya magana an ce gwamna Aminu Zir Tambuwal ya ba mataimakin shi kudi ne yaje ya sai form ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya bane
na'am babba abin da ya fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamnati a daidai lokacin da ya sayi wannan form din na cikiwa na neman tsayawa takara amma raka dai ba taba ganin ka tare da shi Faruku Malami ya ba
jawabar kun kwada wannan lokaci da Sadu Madukuwa na sabon shirin na labaran wasanni Shugaban jami'ar APC a jihar Sokoto ya ce duk wanda ya ce an daddala maganar tsaye da mataimakin gwamnatin jihar Ahmed Aliyu a matsayin dan takarar gwamnati na jami'ar APC a zabe mai zuwa na badi shaci fadi kawai yake yi to amma idan haka ne me yasa shi shugaban jami'ar ya raka shi Ahmed Aliyu din zuwa wajen karban form din shi na tsayawa takara amma ba gan shi tare da Faruku Malami ya bu ba lokacin da shi ya je karbar tasa takardar shaidar son tsayawa takara din to za ku ji ansa daga bakin shi kansa Sa'id Isa a cire din to amma tukuna bari mu fara jin abinda wata kungiyar mata san APC da suka kira taron manema labarai ji suke fada kan abubuwan da suka ce sun gani a kafofin sadarwar duniyar gizo wanda ke nuna cewa wai Sanata Aliyu magatakardawa muku sarkin yamma tuni ya gama yanke shawara tsaye da mataimakin gwamnati Ahmed Aliyu a wannan takara to mutu laiman shimfida
yanzu haka dai an sami rarrabuwar kan jama'a dangane da tsayar da dan takarar gwamnati na jam'iyyar APC a jihar Sokoto biyo bayan rubuce-rubucen da ke zagayawa a kafofin sada zumunta na intanet da kuma ake ta'allakawa da wani makusancin Sanata Aliyu magatakardawa mako sakon da ya a shafin na Facebook yana godiya ne ga Wamoko tare da amincewa da zaɓin da ya yi wa mataimakin gwamnati mai ci yanzu Ahmed Aliyu a matsayin dan takarar gwamnati na jam'iyyar wannan ya sa wasu matasan jam'iyyar ta APC suka gudanar da wani taron yan jarida inda suka yi korafi akan wannan rubutun mai nuna cewa mataimakin gwamnati na da goyon bayan jagoran jam'iyyar a jihar Aliyu magatakardawa mako da ma ita kanta shugabancin jam'iyyar ta APC
sunana Bokar Yusuf Yawo korafin da ke yawo gamar cewa akwai dan takarar da aka ba miliyan 50 zuwa wurin sayan form wai kuma ba a da bayan haka kuma an raka shi shi chairman na jam'iyya ya raka shi sun sau wanda yake mu ga iya tunanin mu ga yanda muka ji korafin bamu bar shi haka kawai a rufe ba saboda dama mun riga mun tabbatar da cewa ita APC tun daga jagorancin sama har ƙasa jam'iyya ce mai adalci muna jin waɗannan jita-jitan cewa eh an tsaya da dan takara shi mataimakin gwamnati na jiha da sauransu amma mu dai babu tabbaci don bamu gani a rubuce bamu gani kuma ga media ba kuma bamu an dauko shi an kaddamar da shi matsayin dan takara ba
to sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC ta jihar Sokoton Alhaji Isa Sadiq a ce da ya musanta dukkan zarge-zargen fifita wani dan takara akan wasu inda kuma ya nisanta jam'iyyar da rubutun na Facebook mai nuna cewa an yi matsaya akan mataimakin gwamnati ne dan takarar gwamnati na jam'iyyar
ba gaskiya bane ni ba san da wannan ba ko ba yadda ni ba amma da mun yi ai ya kamata ka sani yan social media mutane ne wadanda suna amfani da wata dama wacce kaga suna da ita so da mun suka son hadi ai abubuwa da yawa ga suna ana ta hadi mun gani babu ko iyaka wani abu ma an gane shi sai kai dare har cikin kashi ciwo
ana cewa ana rade radin cewa kamar gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya biya miliyan 50 ga mataimakin sa duk da suna jam'iyyu daban-daban domin ya tsaya takara
magana an ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ba mataimakin shi kudi ne yaje ya sai form ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya bane domin gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya koma jami'ar PDP mataimakin gwamna yana nan bai bar jami'a ta APC bai nan cikin jami'ar APC ashe idan aka ce maka shi Aminu sai ya bashi kudi je sai form
don ya takara a cikin jami'ar APC to sai a tambaye shi mina na kenan kenan to wannan suka rubuta wannan suna zargin gwamnati da abin nan da aka ce ma anti party activity wanda yake a matsayi ne na mai takarar shugaban kasar Najeriya wannan ta kawo wani cikas ta tsaya wuce takara
na'am babba abin da ya fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamnati a daidai lokacin da ya sayi wannan form din na cikewa na neman tsayawa takara wanda yasa suke ganin tamkar tare kuka yi tafiyan kuma kaje ne don kamara masa baya wata kila shi ya nuna cewa tun farko yana da karfin jam'iyya kenan
to ni ce ba haka bane ai ta tabbata ko an gani tare da shi ba ko da kowa na ya gani na duk wani dan takara da state assembly ne na dan majalisar tarayya ne ai ta gani na tare da yan majalisar jaha masu takara ai ta gani na tare da masu tarayya ai ta gani na da sanatoci
amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi Faruk Malamiya
ba ba dai ko hoto na tare da Faruk Malamiya ba amma dai ina tabbata maka kamin wannan ta iya jirgi ɗaya mun ka shiga tare da Faruk Malamiya ba kuma Faruk Malamiya ba shi ya bani lift da motar shi Range Rover din shi shi ya dauke ni daga airport kai na inda masauki na shike kuma muna hulla da shi muna waya da shi muna komi lafiya lauba wani abu ni bani da bambanci ga ƴan takara kowa na wani a matsayina na uban jami'a
a ƙarshe me aka yi matsaya dangane da fitar da ƴan takarar gwamnati na jam'iyyar APC a jihar Sokoto
ban mu kai wannan wuri ba idan muka kai za mu sanar da
to ga sheka Bartolam to yanda jam'iyyar APC take rigima akan wanda za ta tsaida to ni jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida nata dan takara mandal dan iya to yayin da wannan ke faruwa shi kuma gwamnati mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal yana ci gaba da zagaye Najeriya a sassan ta daban-daban domin neman goyon bayan su ga takarar shugaban kasar da yake son yayi a karkashin lemon ita PDP din to sai dai a ci gaban muhawara da shi mutulin ya shirya tsakanin tsohon dan majalisar tarayya Shu'aibu Gwanda Gobar da kuma dan majalisar jihar Sokoto ne yanzu Sani Alhaji Yakubu an ta duba maganar kalubalen da shi Aminu din zai iya fuskanta daga waɗanda suka rika shi shiga fagen neman wannan tikitin da PDP
Honorable Gwanda Gobar nace bari mu dawo kan maganar takarar shugaban kasar nan Aminu Waziri Tambuwal ya shigo jam'iyyar nan ta PDP ya tarar da waɗanda tun da dadewa suke suna takara da kuma waɗanda su kuma bakin ne suke ga wannan lura akwai tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar akwai Sulan Lamido akwai gasunan dai da dama su kwankwaso da sauransu yaya kake gani wace irin dama kake gani ga Aminu Waziri Tambuwal in har yana da wannan kudirin ya sami wannan tikitin a ita jam'iyyar
to mulki na Allah ne sanin nan shike bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so idan Allah ya kaddare Aminu Waziri ya ce yana son yayi takarar shugaban kasa babu wanda ke iya bashi mulkin nan sai Ubangiji Allah in ya ce ba zai takarar shugaban kasa ba ko bai nuna aniyarsa ba nan jihar Sokoto mu a cire muke mu goya mishi baya ga duk abin da yace zai yi amma dai mu dalilan da yasa muka fice jam'iyyar nan bai hi rashin samun cikakken tsaro din nan ba harkar tattalin arzikin kasa ta lalace da ana bin mu dala biliyan 3 da wani abu yau an kuma ana bin mu dala biliyan 22 wajen trillion nawa a kasar nan
idan Aminu Waziri Tambuwal bai sami tikitin shugaban kasa ba menene abin da zai yi watakila
to wannan kaga har yanzu ina gaya maka abinda muka rasa a wannan Najeriya na rashin zaman lafiya da kyautatuwar tattalin arzikin kasa a same su shugaba Buhari mun zabe shi jihar Sokoto 100% sani ya sani Aminu Waziri Tambuwal shi ya dauki dawainiyar duk abinda aka yi na campaign da zabe a jihar Sokoto Aminu Waziri ya yi duk kokarin da yake iya yi na yaga shugaba Buhari ya zama shugaban kasa an ka zaka a jihar Sokoto minista ma da za a bada sanin nan Buhari ya ki kula da magatakarda ya ki kula da gwamnatin jihar Sokoto ya dauko FPDP a wancan lokaci so kaga gwamnati ce ta ƴan uwa da abokai
honorable sani a bangaren kuma akwai wato ƴan takara da dama wanda wasu sun dade da nuna alƙiblar su tun kafin ma wannan al'amarin ya faru san magana kamar akwai irin su Faruk Malamiya ya bude
ya ko mutun ne akwai su da yawa mutula
na'am
alhamdulillah mutula kamar da kai tambaya ita jam'iyyar APC jam'iyyar ce mai farin jini wanda kowa so su ba mun mamaki na ya samu ɗan takara haye da 10 ko 20 masu son su jagora jihar Sokoto so mu matsayin mu ta ƴan jam'iyyar APC mun bar abin nan ga al'ummar jihar Sokoto su gwada mutane da duniya abin da suke so shugabance su kowane ne
a can baya akwai wasu rahoton da ke nuna cewa kamar Faruk Malami ya bo shi ne kamar zaɓin sanatawa muku to amma daga baya sai ya zama aka samu umarni daga sama wanda ya zo ya kawo Aminu Waziri Tambuwal wannan ana ganin kamar ya dan hada tsakanin shi Wamako da shi Faruk Malami ya bayar dangane take take a halin yanzu shin Wamako na goyon bayan Faruk Malami koko a'a ko su dan takara da ake gani Wamako zai
to mutula ina ganin ya kamata da kai da al'umma jaso kudu sa idan magatakarda muku magatakarda mutum na mai yafiwa mutum na wanda ko laifi an kashi zai yafi mai yiwa nakan ta faru to ko ta faru bai shi ba mutum guda wanda yake rikewa abinda ake ci gonda gure yake fada da zuciwa sanatawa muku ya ci amana wanga ya hana mai aiki ban san inda samu wannan hadisin nashi ba amma yanzu gashi kai ka da kanka kake fadan cewa ana rade cikin gari cewa gwamna wamba kolokshin shi shina gwamna shina dan takati wanda akan wanda yake sai tsara gwamna amma ya aji ya doki Aminu Ziri ya shahi shi da mai yace miji asoko tun da kwarin a zabe shi zai mutane aiki an saba ka sana kanan
so anabo shi abu gwanda gobir yan kwanakin nan sai aka bada sanarwar dakatar da wasu manyan sakatarori guda biyu da wani commandant na jami'an ga na tsaro na jihar Sokoto marshal kenan menene musabbabin ya haka kasantuwar an san waɗannan da aka dakatar mutane ne wanda sun yi zaman su a jam'iyyar APC ba su bi gwamnati a jam'iyyar PDP ba
to kaga Murtala ga ai kana fadin sun tsaya a jam'iyyar APC kana ji ko sun yi zaman su a jam'iyyar APC kaga ina zo ba kai zaka fada mai tambayar da zai yi ne kana ji ko
menene laifin su wannan mutanen da aka cire daga mukamin su
yawa to kaga ka fadi cewa sun tsaya a jam'iyyar APC wanda yake a tsari na aikin gwamnati bayan da za a yi ma'aikaci ya sa kai ne harkokin siyasa abin ake cin partisan politics wannan ba daidai bane wannan a fili yake Abubakar Shehu Tambuwar da Farmsec guda wanda da gani kana ji ko da Farmsec guda wanda da gani suna rike haka suka je suka yi solidarity na jam'iyyar APC a gidan Wamako naga Aminu Dukku a ido na a wannan na ganshi a Facebook na ganshi a gidan television so kana ji ko da maganganun da kowannen su yayi dan ba boye suka yi wannan
matsayin ya kai matsayin da za a
yi dokan ce wannan ba inda aka ce ma'aikaci ya hito yayi irin wannan kana ji ko tsarin mulki ya ce duk wanda zai shiga wata jam'iyya
wanda ana yin constitution show
akan doka ya rubuta takardar barin aiki wannan
mulki faɗa mutane su
sannan doka ga idan aiki kake yi ai honorable sani kana ji ko ina zuwa dokokin nan da nake faɗi ba koyi suke ba ga hili suke
faɗa mutane su ƴan jihar Sokoto
babu inda aka ce ma'aikacin gwamnati ya doki kai ne ya sa cikin harkokin siyasa irin wannan har ka zo akwai shi
to ka kawo ta
akwai shi ne ce
kawo ta
babu ta ne
babu ta
shin gwamnati ba gwanda gobe
yanzu babu
babu waɗanda su kuma su hito sun nuna mu baya a soga gwamnati ba kuma aka kyale
ko sun nuna wannan su ma sun yi laifi
to ga shi kuma malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a cewa mu zo mu ci gaba muna godewa shi honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shahabu Gwanda gobe da kuma musamman shi Murtala Faruku Sanyin da ya shirya mana wannan muhawara a can Sokoto a madadin su duka Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington huta lafiya
Sau gaida na Sokoto da tawagarsa sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice ambaliyar ruwan da akan yi a Najeriya a lokutan damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Halin da ake ciki kuma gauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta sa yankin tsakiyar Atlantika yayi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin Amurka 6 da ake kira New England bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin North Carolina da South Carolina. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan karin kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka a cigaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin kasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura da kashi 25 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kauda yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke Idlib a ƙasar Siriya. Za mu kauda matsalar jin kai wadda ka faru muddin aka dau matakin soji a cewar shugaba Erdogan bayan tattaunawar ta jiya Litini a yankin shakatawar nan ta soci da ke gabar ruwa a Rasha. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da ƙasa suka ta kakaba ma Rasha tana mai cewa Rasha na yin zagon kasa ma kokarin da Amurka ke yi na kawar da makamin nuclear a yankin ruwan Korea.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kallan kammala shirye-shirye na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na afi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da Bada Umarni sai kuma injiniyan mu na John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.